jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A wannan makon shirin ya zirci garin Puntuwa wanda idan mai sauraro bai manta ba a baya manoman yankin suka fuskanci kalubale lokacin da wata cuta ta afkawa makanin da suke nomawa. Domin jin cikakken bayani, wakilin muryar Amurka na musamman Zahraddin Musa ya zanta da shugaban kungiyar manoma ta gaskiya kamar yadda ake kiranta, kuma tsohon kakakin majalisar dokoki ta jihar Katsina Alhaji Yawo Umar Gwajo-Gwajo ga hirarta su.
Cin tare da ta jaha yawanci za ga suna nuna cewa a rinka yin abin da za a samu noma irin wanda za a samu kudaden shiga. Akwai wani tsarin noma da ake a musamman ita yankin Funto dinnan, da akwai wani noma wanda na makani ya samu matsala, kuma wannan abu shekarun baya za ka ga yawanci manoma suna samun kudi da shi. Yanzu wata cuta ta afkoma wannan makani, ko akwai wani kokari da kuke matsayin ku na shugabannin wannan kungiya ta manoma don a shawo kan wannan al'amari?
Na san wannan matsala kamar yadda ake faɗi ta shafi a wannan yanki na Funtuwa kimanin kusan shekaru 5 da suka gabata. Tun baya da ta gabata akwai rahoto da shi dan majalisa mai wakiltar a Funtuwa Honorable Rabiu Idris ya kawo bayanai, wanda kuma tafiya har an je ABU an dauki waɗannan sample na cututtukan makanin nan an kai. To abin da nake kira ga ita gwamnatin jiha yanzu shine ta bi san wannan bincike da akai, ta gano wani irin sakamako aka kawo, kuma menene matakin da ya dauka domin a yi maganin waɗannan cututtuka da suka sami a wannan nau'i na ce maka. Makani yana ɗaya daga cikin abin da yake tallafa manomi a iya ida aikin gonar shi ta taho da shi, kuma sakamakon wannan matsala gaskiya manoman mu sun samu matsaloli kwarai da gaske. Wanda anan ina kira ga ita gwamnatin jiha ta bi san wannan rahoto wanda ita hukumar bincike ta ABU Zaria suka yi kan makani, su ga me wata irin sharori suka bada, kuma ya za a yi gwamnati ta nemo iri ingantacce domin ta dawo a raba waɗannan manoma na yankin Puntuwa, ko kuma inda makanin nan yake yi ya kasance an raba. Domin gaskiya kamar yadda muka sani su shi makani ɗayan hanji ne ga sha'anin kayan gona, yana tallafawa manomi ya samu abin da zai yi da aikin shi na kaka, kamar su masara da sauran dawa da sauran nau'i na wanda suke da jinkiri wurin zuwa. Shi yana zuwa cikin gaugawa, kuma samun shi yana taimakon manoman mu kwarai da gaske.
To wannan kungiya ta kuta manoma na gaskiya, ya yanayin samun da jin daɗi ga mambobin ku yake?
Yadda aka sani ko ta kungiya jin daɗin ta ga ko kuma yadda take tafiyar aikinta ko yadda mambobinta suke amfanuwa, shine ba kama fadakarwa akan irin wasu abubuwa wanda suke da amfani gare su. Musamman idan damuna ta taho, mukan samu bayanai daga ma'aikatan gona kan irin ma ruwan da zai zuba, da irin kuma amfanin da ake tunanin shi zai fi daraja, da kuma nemo iri ingantacce domin rabawa su kansu manoma. Mukan gayyato masana su zo su bada shawarwari na abin da za a tankara a damanar gaba. To waɗannan kusan su waɗannan fargaba su ne abinda mutanenmu suke amfanuwa. Sannan kuma muna kai kawo tsakaninmu da musamman bankin manoma domin mu ga cewa manoma sun amfana da irin wasu basuka da ita gwamnati take badawa. Don ko sati biyu ba a yi ba mun yi taro da su kan wasu abubuwa da muka ji ita ma'aikatar kuɗi ta tarayya ko kuma bankin CBN ya bullo da su, wanda mu mutanen mu nan ba su sani ba wanda shi shafi harkar noma. To mun dauko consultant wanda zai bi mana waɗannan bayanai, kuma duk manoman da ya cika ka'ida to insha Allah zai samu wannan bashi da za a bada, kuma bashin yana tafi da tallafi wanda ita gwamnatin tarayya ƙarshen bankin CBN sun yi haka ne domin a ƙara bunƙasa noma a cikin tarayyar ƙasar nan.
Ko kana da wani bayani naka na kanka da za ka yi wa al'umma?
Bayani na anan shine, a matsayinmu na manoma kodoshe mu riƙa ba gwamnati goyon baya da haɗin kai na yadda za a ƙara bullo da shirye-shiryen da za su amfana. Musamman anan abinda nake nufi, gwamnati za ta bullo da shirin kamar ba da bashi da ko kuma wani tallafi. To amma babban matsalar mu kasa amfani da abinda aka bamu domin wannan manufa da aka bamu wato ma'ana an baka bashi dan kai noma to ina kira ga manoma su tafi gona su yi noma insha Allah za su samu alheri abu kuma in aka yi je lokacin biya to ayi kokari a biya in kuma an bada tallafi na wani abu to da Allah kar mu karkatar da shi a wani abu wanda ba wannan abin da aka bamu domin wannan yakan ƙara wa gwamnati karfin gwiwa in ta yi abu ta ga cewa an yi amfani da abin kuma an samu sakamako mai kyau to rashin amfani da abin yana kuma ƙara wa gwamnati ta yi rauni wurin sake wani shirin domin a tallafi na gaba to abin da nake kira anan shine duk wanda aka ba ko tarakta dan noma ko kuma aka bashi iri ko aka bashi rance dan ayi noma to da Allah da Annabi ayi amfani da su yadda ya kamata ayi amfani da su
Alhaji Ya'u Umar Gwajogwajo kenan a hirarsa da wakilinmu Zaharuddin Musa da fatan baki ɗaya gwamnati da kungiyoyin manoma da su manoman kansu za su ci gaba da hada kai wajen ganin an cimma burin bunƙasa fannin noma da kuma samun moriyarsa. Masu sauraron mu, anan muke ka ƙarshen shirin, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zaharuddin Musa wanda ya agaza wajen hada shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.